والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من عين الله دي وانديك وما شابيو ووشن ذو القعدة الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم دبو إيرة تاريه الأودى أربعين دأوكو منا كما شابيو قواتن شدا شكارة دبو بيو دا أشرين دا بيو ألا قدر زمامو أولا ببام مسالة تنفادة من مرتبة تركيون قميت ألا يكارم إلا في هذا إيماني وكما ألا قريمو رأبين دا زامو فتا يبام إجام رأيكي دا شي زامو تشيغا بدا كراتوني أتكي لتافين الأربعون النووية wanda yau zamu tashi akan hadisi na 16 kuma shine darasi na 18 a littafi darasi na biyu a bayan dawar mu daga hutun sallah azumi kai tsaye imam an-nawawi ya ce al-hadithu as-sadisu ashara hadisi na 16 an abi hurairata radiyallahu anhu أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب حديث نقوم شاشدة أنكر ورد أبو هريرة الله مدعوك كنسر كي يرددش ما قال صلى الله عليه وسلم أتكين حديث ونمتني كي تدشي أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني إمام وصية وأنا نجهين كرم فرقو دمك تد وصية أتكين لتافي إنكو إتكم وصية أكن شيء كلمة شيء مصادة ما في الفرما أكي نيما أدوك سند أكي مغانا كما حكيم وندين موسيا نيتو أغير مشي مفي سادر أبن دي فداشي وعونا لوكسي يسا غالي بدوان ديزو غرغر مطوى بايا فاتم وان أبو فاتشي جسكيا كما بايا فاتم فاتشي أبن دي تبتزي أمفانا لش يسا أمبتن يزو غرغر مطوى مزنغنين ديكي ألوكسي أكيد أوكال فأمسي موسيا تو نبتو ميسي دمان الله صلى الله عليه وسلم أوصني كيم موسيا قال سيمان الله يسي دي لا تغضب kada kai fushi faradada miraran wannan mutum sai maimaita bukatar sau da yawa faradada sai ya maimaita miraran sau da yawa mana ausini yayi ta fada sau da yawa kada la ta ghadab manzo Allah ya ce mishi kada kai fushi ita ce iyaka nasiha kalmar la ta ghadab ita ce kadai hadisi kuma ita kadai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa wasiya da ita kuma Imam an-Nawawi ya kawo a cikin littafin yana ganin duk wanda Allah ya taimake shi ya rike wannan kalmar talata ghadab to yana ganin kamar ya ci riba a cikin rayuwar shi malamai cikin larabawa suna ganin dukkanin sharrin duniya idan ka hade shi to abin da ya tattara sharri shine fishi duk sharrin duniya jagoransu to hide fihi suka ce al-ghadabu jima'u sharri kullihi shi fihi shi ke hade dukkanin sharri a duniya kauce mu fihi to kuma ya hade maka dukkanin alkhairi na duniya da haka da wannan mutumin yazo sai yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imin nasiha ce mushi kawai kada kai fishi ita ce nasiha sai malamai suka kalli hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mashi la taghadab me yake nufi da kada kai fushi malamai suka ce dayan abubuwa guda biyu ne ko dai karkasa kanka inda fushin zai faru ka tari sababin da zai haifar ma da fushi wannan shine umarni na farko na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk gurin da ka san idan ka ji zai haifar ma da fushi ko abu kaza in ka aikata zai jawo ma fihi ko magana kaza in ka fada za ta haifar da fihi aiki kaza idan kai zai tsokano fihi to shine umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la taghdab kada kai fushi to kenan umarnin da ake wa dan adam ya kalli rayuwar shi duk abin da ya san in an taba shi fushi zai taso zuciyarsa zai kasa mallakarta zai motsa da wajibinsa ne kada kai wannan guri din so kenan la taghdab dabi'a ce ta dan adam fushi amma sai manzon Allah ya umarce shi kada ya fihi ya za a yi kar ya fihi kar ya tsokani sababin da zai jawo fihi idan sai fassara ta farko fassara ta biyu la taghdab ba a nufin cewa dan adam ba zai fushi ba idan an taba shi amma kada ya zartar da abin da fushin ke masa umarni idan an tsikare ka kai fihi ranka ya baci ka ta gunzuma to duk abin da fihin ya maka umarni karka aikata shi wannan shine umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko dai karka kai kanka ko ka aikata ko ka jawo abin da zai haifar da fushi in kuma ba haka ba fihin ya samu to duk abin da fihin ya umarce ka karka zartar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi yana cewa allimu wa bashiru fa idza ghadibtum faskutu fa idza ghadibtu faskutu fa idza ghadibtu faskutu aw kama qala sallallahu alaihi wasallam ko ilmantar da mutane ko ilmantar da mutane kuwa mutane bushara kuwa mutane bushara idan fihi ya kama ku sai manzo Allah ce ku yi shiru idan fihi ya kama ku ku yi shiru idan fihi ya kama ku ku yi shiru saboda magana ko aiki a cikin fihi za ta haifar da dana sani to kenan abinda ake da bukata da la taghabu shine idan fishin ya zo to kada kai aiki a cikin wannan fihin idan fihin ya gaya maka bige shi to kaka bige sakata to karka saka eh ta bare ko to karka bare duk abinda fihin ya ce maka ayi to kar ai shine ma'anar madanzu Allah sallallahu alaihi wasallam yace la taghabu idan kuma ya kama sai an yi fishin fa sai malamai suka ce ana kasa fishi gida guda biyu ne duk fishin duniya kashi biyu ne wasu malamai su ce masa mazmumun da mahmudun akwai fihi da abin zargi ne duk wanda ya fihi to shi manzon Allah ke magana a kansa kuma shi ake zargi kuma ba a so ai fihi kawai dan kariyar kai fihi dan abin duniya fihi dan karasa in silalar rayuwa wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya so an yi lissafin delegate banda kai na'am eh dole abin tsokaci a kwanan nan aiko eh so dai masu gari so da aka lissafa delegate banda kai menene delegate zai samu ababen duniya ne ko to kada a ga fihinka da bacin ranka da surutu da suka Facebook da hayaniya da kar a ga wannan saboda dukkan su akan abin duniya ne da aka duk fihin da aka yi akan duniya wannan fihin abin zargi ne ba a kan fihi akan zargi ko a taba ka ka ce ni wallahi bana barin heta kwana duk wanda ya mana kankara ya mu mai na itace wanda ya na laka ya mu mai da tubali ko ko an masa na rodi ko so irin waɗannan shine fihin da ba a so fihi akan abin duniya nan Aisha ta ce dabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama baya fihi dan ya dauka masansa fansa ko dan ya dauka masansa fansa har sai idan an ci zarafin doka cikin dokokin Ubangiji ko an taba wata ka'ida ta Ubangiji to anan ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke fihi da haka kenan fihi akan abin duniya ko samun duniya har a ji kana surutu kana tsinewa kana hayaniya da gidan radio da Facebook da WhatsApp wannan fihi ne abin zargi kuma wata kilma ta kan da zaka dauka a wannan lokacin su jawo maka tsinuwa sai kuma fihi akan addini fihi akan abin da ya samu martaba da mutunci shine Imam Shafi'i yake cewa idza tughdiba ahadukum falam yaghdab fa huwa imaru duk wanda aka tsikare shi aka samu abin da ya kamata yayi fihi kuma bai yi ba yace to wannan mutumin jaki ne ai ma inda hu ihsas bai da ihsasi in an taba mutunci mutunci addini ne an taba martaba martaba addini ce an taba addinin kai tsaye wannan wajibi ne a ga motsin abin a gabacin ran a cikin fuskarka wannan shine inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke bi in an taba addini take za ka ga manzon Allah idan sa yayi ja idan sa ya baci kuma za ka ga yana fada tun ma ina raye a cikin ku za a fara wasa da littafin Allah madaukakin sarki wani lokacin ya hau yayi wa'azi wani lokacin yayi fada wani lokacin yayi ta maimaita abun kamar da aka yi da Usamatu ibn Zaid atashfa'u fi haddin min hududillah ya Usamatu atashfa'u fi haddin min hududillah yanzu kai ne ka zo kake kama kafa kar azartar da dokar Allah madaukakin sarki yanzu kai ne kake kama kafa Usamatu sai da yada na sani haka nan Usamatu ya taba kashe wani mutum a filin yaki bayan da ya tsorata ya ga rutsa hiba inda za a kai kisa zai tabbata a san gaba ya kashe shi ya zo yake ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da labari manzon Allah sai ya maimaita wannan kalma din a qataltahu ba'da an kana la ilaha illa Allah kaifa taf'alu bi la ilaha illa Allah idha ja'at yawm al-qiyamati tuhajjuka aw tukhasimuka ya zaka da la ilaha illa Allah idan ta zo gaban Allah tana jayayya da kai tana neman mai husuma da kai wani ya fade ta kuma ka kashe shi yayi ta maimaita wannan kalmar Usama yake cewa nayi Allah Allah ina ma ban musulunta ba sai a bayan wannan rana din saboda idan naga bacin rai da yawan yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tabawa ke fihi kenan in aka ji mutum yana surutu yana yamudidi yana kormato yana yado yado to ya zamanto yanayi ne akan an taba addini idan mutuncinsa ne ko abin da ya shafi hihi a karan kansa ko aikinsa ko siyasarsa ko sana'arsa wannan ya san yadda zai warware matsalar shi amma kada zamanto fihi ne da zai hana gari zaman lafiya wannan abu kenan muka samu a cikin hadisi abu na farko shine me ake nufi da latagba abu guda biyu ko fihi mun samu kashi guda biyu akwai fihin da ake saboda addini akwai fihin da ake saboda karan kai fihin da mutum yayi a saboda karan kansa wannan abin zargi ne fihin da mutum yayi saboda addini wannan shine abin yabo kuma idan an tsikari mutum gurda ya kamata ya fihi to ya kamata ya fihin sai dai kar ya zartar da abin da fihin ke umartarsa da shi har sai ya samu nutsuwa daga cikin wannan fihi din yasa malamai suka ce to shi fihin ya ake magance shi tunda labudda dabi'a ce ta dan adam kuma an antsikara za a yi to ya ake magance ita dabi'ar wannan fihin idan ta faru ita ma an same ta ne cikin ayoyin alqur'ani da kuma hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana magance fihi ne ta hanyoyi guda uku ko da ista'aza neman tsari da shedani idan mutum ya ji fihi ya ci masa ya tukunzuma yanayinsa ya canja to ya rika fadin a'udhu billahi minash shaitani rajim a'udhu billahi minash shaitani rajim a'udhu billahi minash shaitani rajim to insha Allah zai samu kariya akan wannan fihi din wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna zaune sahabin da yake riwayar hadisi yace ni ma muna zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu mutane biyu sai jayya ta hada su wannan yana gaya wannan bakar magana ɗayan yana gaya wa ɗayan magana nan da ne sai a ga idan ɗayan yayi jaja gur kamar garwashin wuta jijiyoyinsa sun kunkumbura ni ne ba hawo yake cewa ya tada jijiyar wuya ko imanin mutumin jijiyar wuyansa ta tashi manzo Allah ya kalle shi yace wannan na san abin da in ya fada duk halin da yake ciki sai ya kauce da dai shi a'udhu billahi minash shaitanir rajim da matsalar ta wuce wani daga cikin sahabbai sai ya zo nan sai ya tauri ya tafi ya bashi sasar ansa yace ai ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ka ce a'udhu billahi da wannan fihin ya tafi sai ce to ni mahaukaci ne kaga ina hauka ne alamar kenan wal iyadu billah har yanzu fihin bai saka shi ba kuma hadarin a fada cikin fihi ne ya ma mantawa ake gaya masa yana magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake gaya mashi kaga shine hadarin mutum ya fada cikin fihi wani lokaci in mutum yana cikin fihi musamman waɗanda suke kusa da shi ku daina garajen kawo masa aya ku daina garajen kawo masa hadisi yanzu nan za a yi ta bari ku bari sai ya saifaita ya dawo cikin hayyacinsa to in ya zo sai a yi maganar aya da hadisi akwai lokacin da mutum in ya hau sama in ka kawo aya da hadisi to sai a yi barna kaga wannan fa duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa amma saboda hidan ya riga yayi galaba akan shi ya hau kansa sai ya fara bada martani to ni kaga ina hauka ne ni mahaukaci ne ai ba sai mahaukaci ba yake sai a'udhu billahi minash shaitanir rajim hankali ne yake faɗa a'udhu billahi minash shaitanir rajim ai karshen hankali ne ma kar hidan ya zo kusa da ilikai kar hidan ya zo inda kake da haka to ƴan uwa hanya ta farko da ake yakar fishi duk wanda ya ji alamar fihi to rinka isti'aza neman tsari ga Allah madaukakin sarki Allah ya tsare shi abu na uku ko abu na biyu shine taghayyurul hay'a mutum ya canja yanayin da yake ciki yanayin da mutum yake ciki in ka canja shi to in an yi sa'a akan yi sa'a fihi ya tafi kuna tsaye da mutum yana zagi ko yana ga ma bakar magana sai ka ji ka haukar karwa ka hotsuma to inda kujera samu ka zauna kai ajiyar zuciya don Allah da za a samu fihi ya tafi idan ma an ce menene fihi canjin da zuciya take samu kuma take harzuka dan daukan fansa to a wani hali ne dan adam ya fi daukan fansa a tsaye so lokacin da kake tsaye ne lokacin da nauyi ya fi dadi lokacin da mari ya fi dadi lokacin da kafa ta fi dadi so yayin manzo Allah ya ce in kana tsaye ka zauna in kai sa'a fihin ya tafi to godiya ta tabbata ga Allah in bata tafi ba to ki hingida so mutum yana tsaye yana maka balbalin bala'i sai ga ka zauna yi matsuguna zai tu idan yayyayi sai ga kake hingida to wannan yana da yakin cewa ba za ka tahi ai fada ba in ka tahi kake hingida to in Allah ya yarda abin ya bashi abin ya wuce kana ki hingide in ya ci gaba da bala'in sai za a yi roki Allah ba shi ya zo ba yake nan ba in kuma matar ka ce ta dauko ruwan zafi ba ba shikenan ko ita in son samu ne ba haushe kan ce idan suna bala'in suna masifar a fice a bar musu gidan ko so idan ka ji ta fara balbali tana bala'i kaga kunnuwan sun meke ita ba idan sun yi ja so nemi hanya kawai fita ko in ka jefa ɗaya mai kwari kai ma sai ka fice ba ma ke inda safa ne to tun tana tsammani ai zai dawo ya kare kumullo sai ka ci zai zo da rana sai ka ki zai zo da daddare sai to kuma ta shiga Allah Allah to wannan ko na bata matsalai ko ya bar gari in Allah ya sa maka da wata aure garin kenan ko ko ya tafi dan ta noma inda wata dan ta noma zai dawo ko ba zai dawo ba kuma ta fara kallon waya to zai kirawo ko ba zai kirawo ba zai dawo ko ba zai dawo ba to da ka buga tsira karfe 12 dare so wata kai zai rasa to fada za ta yi ko murmihi za ta yi ko dadi za ta ji shi ma dai an canja kenan so shi da cikin abin da Allah yake taimakon mutum wajen ya karfihi shine mutum ya canja yanayin da yake ciki in a tsaye ne a zauna in a zauna ne ake hingida ko in ya kama a bar gurin da ake wannan to ya kamata a bar gurin ara qur'ani yana fadi idan ka ga gurin da ba a ambaton Allah wa idza ra'aital ladina yaquduna fi ayatina fa a'rid anhum hatta yaqulu bi hadithin ghayr in ka samu wadanda suke kutse ana fadin abin da bai dace ba wannan zagi ne a shari'a ce cin mutunci ne da kai ake ko ba da kai ake ba in ka ga alama zaka tunzura rai ya bashi to ka bar gurin lokacin da aka canja batu in ya so sai ka dawo gurin ka zauna so bari inda ake husumar da bala'i shi ma yana taimakawa wajen ya karfi shi akwai abin da ake fadi wajen ya karfi shi da shi amma hadisin bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi babu inganci a kansa dan haka babu hukunci akan ce fihi alama ce ta shedan yana tare da mutum shedan daga wuta aka hadice shi so wanda ya ji fihi ya samu yayi alwala idan mutum ya ji tsananin fihi akwai wanda za ka ga in fihin ya kama su sukan tahi su yi alwala to idan suka yi alwala sukan ji alamar fihin ya canja kuma har a hadisi ya zo sai dai hadisin bai inganta ba ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin abin da yake taimakawa mutum wajen fadin barin fihi da kauce masa shine tuno ayoyin da Allah ya yi alƙawarin rahama ga masu hakuri ko hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana Umar dan Khattab yana majalisarsa yana sarkin musulmi shi da in an yi a gaban manzon Allah ma yake cewa a bashi dama ya tsare to barazana shi da kansa to wata rana sai wani mutum ya taso daga ƙauye da wani dan uwansa a birni yake zan far gurin sa gobe da safe kai ne wajen sarkin musulmi ya ce to kike san me kawo ba bai kuma tambaye shi ba me zaka faɗa ya masa interview a masa gyara ya ce Allah kai ne yana zuwa gobe da safe wajen sarkin musulmi ya ce ka ba mu cikin dukiyar da Allah ya baka kun nannage kuɗi kun aji kuma daga aidar yana hankali ka tsallako daga tsawe ka zo har gaba nan kana a baka kuɗi mun nan nage kuɗi mun boye eh zabura to in ya zabura kuma dai ka san ɗayan biyu ne ko sanda ko hannu sai ɗayan ya gaya masa ya ce wal kadhimina al-ghayba والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الله يحب ما في إيمانه يسير سوني ما سجيم سيفه ما سأقوى ومتان الله أنا سمى سكيو تساوى هيداي زولا so da yar daya yace dan kawai ne kuma haka ake to kage yanzu ba aya ba za ta yi aiki ba kenan amma ana karanta masa aya sai dawo sai ya zauna to zaman da wa'azi yana taimakawa da irin hadisan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada akan hakuri waj'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru masu jagoranci masu shugabanci Allah na ba su jagoranci ne da shugabanci a ban sun yi hakuri in suka kasa hakuri ba su samu shugabanci ba hatta a mizani na duniya zaka tarda waɗanda suke samu abubuwa har a siyasance duk da kayan duniya amma lokacin sai ka same su da nau'i na hakuri da an tsikare ka ka fita daga wannan jam'iyyar ka koma wannan ana tsikare ka ka fita daga wannan ka koma wannan za ta nuna anan ka koma nan za ta nuna anan ka dawo nan za sai ga mutun ya kare tsalla tsalla sa bai samu komai ba amma wasu in suka yi hakuri suka zo na haiga ta juya ta juya ta juya wata daga an ce da ku za a yi sai a ce wani kun yi hakuri kai zo ka yi kwamishina kai zo ka yi ciyaman kai zo ka yi kaza kuma karka ce tun da ka yi hakuri an baka to ba za ka farki ba a farkewa aiki ake wa musulunci kuma aiki ake wa al'umma a daidai wannan lokaci a ta juwa gwaranci ba a samu sai da hakuri to yana daga cikin abin da ake so mutum ya rika tuna ma kansa hakuri in kuma mutum ya zartar da fihim to hawa yau kuma ba iyaka zartar ba ne banda ke ta umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har a duniya yana jawo masa bacin rai yasa hatta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yasa doka ko Umar bin Khattab idan alƙali ya fito gurin shari'a la tahkum baina ithnaini wa anta ghadban kada ka fihi tsakanin mutane guda biyu a lokacin da kake hukunci tsakanin mutane guda biyu a lokacin da kake fihi da haka kenan cikin abin da fihi ke zartarwa in aka yi aiki da fihi to da na sani da yawa tana biyowa yasa aka ce alƙali idan ya zo kotu shari'ar farko ana bata masa rai take nan ranar an tashi kawai ya miƙe a ce kotu Allah kai mu wata rana ranar in ya zauna ba maki duk hukuncin da za a yi akwai matsala yasa leburoji da masu joji sun haddace idan aka zo ma'aikatar suka ga oga yana bol yana zagi yana masifa to akwai matsala daga can suna ganewa amma ran da aka zo ana albishir ana basha-basha ana murna ana wasa da dariya to ya saito ta lafiya daga gida fito amma an yi riki saito akwai matsala to alƙali shi ma ya samu irin wannan jarabar aka ce to kare hukuncin komai a wannan rana din daga cikin aibun da fihi ke zartarwa shine akan samu da na sani cikin duk aikin da fushi ya zartar in dai an yi hukunci cikin fihi to akan samu da na sani yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mishi la taghadab faraddada miraran qala la taghadab faraddada miraran qala la taghadab ina ji hudubar da muke akan la taghadab mun kawo kissa ta wani magidanci da dan shi yaro suna da kananan barna zaka ajiye motar ka sabuwa fil shekara goma a America babu kartawa kana kawo ta kofar gida yanzu yaro zai maka kurtu dan ba kai zuciya ne sabai yanzu nan zaka yi bold dai yanzu nan zaka falla masa mari in baka sabu sai ga idan ya fice dai wahala mota ta yi sati a Nigeria ba ga ba kon karfi a jikinta ba ko ko kai ka karta ta akan kwalta ko a jikin bango ko kuma da yaro yanzu ya rubuta ma baba a dawo lafiya haka ne ma aka rubuta ma ta baya da zan yi kuma tana na a rubuce to kaga in kace za ka yi fihi irin wannan ma Allah ta muke ka karka ga wanda ya rubuta ya fi sauki an ka gani to akwai bala'i a ciki to shi mai gidan ya dasa fulawoyi irin yadda dai ake adan fulawoyi sun kama sun yi kyau yaron da yazo kawai kama fulawar ya karce wannan ya karye wannan ya kille wannan yayi aiki ya gaji uban da yazo ya ga yadda aka wa fulawa faca faca ran sa ya bace sai ya kama hannun ya daure ya wa yaron duka so tsautsayi da aka daure hannun yaron sai ya kumbura saboda jini baya shiga lokacin da zai kunce jini ya daina shigowa aka ji asibiti babu abin da za a yi sai dai a yanke wannan hannaye shine ubansa kuma ya biya hannu kudin aka yanke hannayen yanzu madadin dan sai masa barnar fulawa zai kare rayuwarsa ne da dungulumaye duk ran da ya gani kuma wannan fihin karuwa zai ba zai taɓa mantawa me ya jawo wannan fulawar da yaron ya kariya mafi tashin hankalin shi ne wata rana bacin yaron ya fara dawa hayyacin sa ya fuskanci cewa an yanke masa hannayen uban da ya zai duba yaron ya fahe da kuka yace baba ka dawo mun da hannaye na rantsa da Allah na dena yanke ma fulawar ubahi ma sai sake fahewa da kuka to kaga wannan fihi ne na dan abin da bai taha kara kara bai dauki hukunci kuma da kan hukuncin fihin da yayi zai tabbunsa har karkar rayuwa so wannan lokacin mutun yake tuna me fihin zai haifar kada dauki mataki a lokacin fihin to yana daga cikin abin da yake sama masa zaman lafiya kuma shine umarnin manzon Allah la tazarraf sallallahu alaihi wasallam la taghdab la taghdab in baka zartar da fihin ba to za a zauna lafiya kada ina ji shekara biyu ko shekara uku wani malami a Bauchi shi ma ko Bauchi ne ko Gombe ko almajirin sai yazo da kudi ya tsinta tunda malami ne yana so ya bada tarbiya sai yake jin tsoron yaron sa tayi yayi ta dukan yaron ya ga masa ina ya sato kudin a meda yaron shi tunda tsinta to ba ina zai fada masa babu karhe yasa shi ma waya ko igiya ya daure hannun yaron ina ji a cikin karanta ko kun gani an yi ta hada maganar kuma tunda malamin islamiya ne zaka cika duniya a sai malaman addini haka suke shi kaga ya da kyakkyawan niyya ne bai yi tsammanin da ya daure hannun za a samu matsala ba shi ma da karhe yanke hannayen a kai saboda sun riga sun kumbura sun dauki fihi sun dauki ruwa ko jini ya daina gudanawa cikin su to cikin abin da ake da bukata shine lalle lalle kada mutun ya zartar da abin da fihi ke masa umarni wannan shine zama lafiya da gaskiya abin da ake rawaitowa Isra'iliyat annabi Zakariya ya taba ce da annabi Isa alaihi salam kada kai fishi yace me yasa yace ba abin da yake haifar da fihi sai girman kai malamai suka ce kuma da fihimin kai da fihi baina huma talazu duk inda kaga mutum yana yawan fihi to akwai alama ta girman kai tare da shi akwai hadari Allah ya kwace mu yawan fihi alama ce ta girman kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma din mai girman kai ba zai shiga aljanna ba da haka kenan idan muna so mu yaki fihi to muna da bukatar mu yaki girman kai in muna son mu shiga aljanna mu yaki girman kai mu yaki fihi malamai suka ce baina huma talazu akalin waɗannan abubuwan guda biyu ba ka rabuwa da juna dan jumale da dan jummai in an samu fihi to sai an samu girman kai yasa galibi inda zaka ga fihi yana ƙarfi to shugaba ne da talakan sa yanzu nan in ka gaya masa baka zai ci a kawo ka ko malami da dalibi malami a aji da yaro ya leke zai kumbura in a primary ne a bahi kari in secondary a hada shi da sergeant in a wuce secondary a bahi kari over ko malamai suka ce galibi inda ake samun fihi to kana nuna wata akwai wata dama da kake da akwai alamar amfani da wannan damar alama ce ta girman kai da haka da malaman primary da malaman jami'a da malaman secondary kowa akwai nau'in yadda yake nuna nasa girman ka a yi muna da abin da ya kamata mu gyara Allah ya taimake mu gyara to ya me yake haifar da wannan girman kan a yau duk yace masa girman kai sai hamiya jin ifada cewa ni din ni ne yasa da ka taɓa mutum zaka ga kai maka ka san ni waye a tambaye duka mallan ko na ya ba da amsa Allah rufa mana asiri to ya za a yi kuma shine a samu kihiyar fihin kihiyar fihin ita ce mutum ya zama to mai juriya mai jurewa to galibin jurewa takan zo da tawabu mutumin da ake masa ya jure to akan samu tawabu da girman ka da mutuncin ka wani roke ta maka alfarma ka ce ba komai anyway wannan abin in ka gadar ma kanka to wani lokacin akan samu nau'i na tawaru ya shiga mutun to hanyoyi ne da ake yakar girman kai daga cikin manyan hanyoyi da malamai suka lissafa ana yakar girman kai shine ya zamanto mutun ya wa kansa umarni ko ya ɗabi'antar da kansa da kyawawan ɗabi'u mutun yayi kokari ya zamanto mai karanci mutum ya zamanto mai yafiya mutum ya zamanto mai kyauta mutum ya zamanto mai alheri mutum ya zamanto mai zumunta mai kaza lokacin da ka baibaye kanka da kyawawan ayyuka da alkhairai to wani lokacin ko an tunzura ka an yi fihin ba sa bari fihin ya karato zuwa gare ka ayyukan alkhairi suna da dadi suna sa nutsuwa a zuciya so lokacin da kai so ba sa bari fihi ya faru da kai idan Allah ya hore ma kana da kudi sadaka lokacin da kai sadaka zaka ji akwai wani sanyi da dadi a ranka so koda fihin ya zo ga Allah ya tare maka fihin ba zai zo ba in ka zama to mai karamci mai kyauta wannan ma yana tsare ya mutum fihi wadanda ya kusan sune abubuwan da Allah ya sa na halarto a zuciyata ko a cikin abubuwan da na karanta kuma wanda Allah ya kaddara suka dawo cikin kwakwalwata dangane da hikimar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan cewa la taghadab faraddada miraran qala la taghadab rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisin banda imam muslim ko banda imam muslim yana daga cikin mufradat al-bukhari abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah nuna mana mu gyara mu yi aiki da abin da ya dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ga tambayoyi kamar haka Allah ya kara wa malam lafiya da imani malam menene matsayin kiwon kare a musulunci kiwon kare a musulunci kullun yana cin kirafi ɗaya na lada me matsayin kiwon kare a musulunci kare a musulunci kullun yana cin kirafi ɗaya na lada in kana so ka kiwata kare a gidanka to kullun aikin ladanka ya wuce kirafi ɗaya mafi kankantar da zan ma bayanin kirafi shine zaman to kana da aikin lada da zai cika masallacin nan a kullun idan zaka cika masallacin kirafi ya wuce haka amma in ka danke da zaka gane dai ko zaka kai sauri ka ji ka kalli bangwayen ka ko dan zaka cika masallacin nan da lada kullun to zaka iya kiwata kare idan ba zaka iya bakar kai karen da aka bada lada ko aka bada dama a kiwata shi kare ne guda biyu ko guda uku kalba zar'i aw kalba saydin aw kalba harfi ko dai karen da za a aje a gona saboda kura da barayin kankana ko barayin takanda barayin masara to gadi kenan ko wannan babu laifi aw kalba saydin ko karen farauta wanda an hore shi an masa training malam kenan to idan karen ka malam ne to ka iya zama da shi mukallibina tuallimunahunna mimma allamakumullah idan karen ka ka ilmantar da shi ya zama malami horarre wannan malami suka shera daga cikin albarkar ilimi in aka samu malam kare to shi zama da shi ba laifi to dan farauta mai ci da farauta idan ya ajje kare dan farauta wannan babu laifi gidanku da unguwar ku barayi suna ka muku samame suna barna to ku hori karnukan ku ku sa su gadi kuma ku hana su cin kowane irin abinci sai abin da kuka ba su dan yanzu ka ajje kare makwadeci to ba zai maka amfani komai ba kuma ina ba da shawara duk wanda ya ga karen su ya mutu da kwana uku to su yi ta gadi za a zo unguwar da sata ko ka zaka zaba ga karen ku ya mutu to barayi ne suke zagawa sai su sai nama mai kyau sai su samu guba in yi su zai mutu to ban kwana biyu kwana uku za ga an muku operation a unguwar yasa to za ga duk karen da ake so yayi gadi to ana horansa baya cin abinci sai wanda yake kiwata ya bashi amma an ka bar kowa da ko abinci ya bashi to ba zai maka amfani ba za a bar ya ta awa ya ta ihu ya kara da hekaru ran da za a yi sata hai azuwa jiha masa nama hai shi hai mutu sai kai ji mami ka dauka mutuwa yi bayan kwana biyu uku kafin ka kawo ne kare su duro ungo sai su yi abin da za su yi so ana aje kare in dai dan gadi ne ko dan farauta ko kula da kiwo akwai makiyaya da ba sa fita kiwo karnuka ake bari dan ka bala su suka fita kiwo da safa in yamma tayi karen ne yake hado su sai fita da gudu idan raƙumi ne ma wanda ba da zai kado kansu ya rika dawo da su gida duka zai hada su siyaka da su gida to irin waɗannan karnukan su ne wanda babu laifi wajen ajiyar su amma kawai kare a ce kana da police dog kana da wani hybrid kana da wani barbara America kana da wani wane ne duk wannan suna ci maka kirafi daya Allah ya tsakanin mu da su shin kare na jasa ne ba na jasa bane ba idan ya taba jikin mutum zai yi sallah ba tare da yayyafa ba ba tare da yayyafa ruwa a jikin tufafinsa ba idan kare ya goga ma jikinka ya goga ma jikinsa sai a yi ya zama najasa ko bai zama najasa ba bai zama najasa ba idan ka rayi lahi rigar ka ka ji ta jike har yawon ya taba jikinka najasa ne ko ba najasa ba ne na'am eh mai izya da yana cewa kowace irin dabba ko da yawunta da majinata da komai ba najasa bane sai dai idan wanda aka haramta cin naman sa ne idan an haramta cin naman sa ne yana nama najasa wallahi ta'ala alam ni ko abin da yake ga kwakwalwa ta abin da nake tsammani kowace irin dabba ce inda ya wuce wallahi alam bana tunanin yana zama najasa wallahi ta'ala alam dan haka ne umuman da ya kare jikin sa ba najasa bane dan ka shafa ko ya shafe ka za ka iya sallaka babu laifi in yana kwanta ma a gefen ka kana kan sallaya kai ma kana kan sallaya kuna sallah eh ka zo sujada ka shafe shi yana harkar sa kana harkar sa wannan babu laifi wallahi ta'ala alam assalamu alaikum malam kamar yadda hadisi ya gabata a baya cewa mutun ya bar abin da babu ruwan sa to ɗan gidansu ne suka ware shi cikin su suna komai na gidan ba tare da an nemi shawarar sa ba basa neman shawara sa saboda bai da kuɗi idan ya fita cikin komai nasu ya koma waje ɗaya hakan yayi kyau a sunna to ya zai da an bi hakan ba wala to karatun zikan malam bai da amfani ba ya ce in baka da kuɗi a gidanku ƴar kama sai a aure ba a ma shawara ba eh za a aure da ƴar kama a ma shawara ba in ka zo kana faɗa sai a zuba mai to to an zama dole za ka yi ba abin da za ka iya yi kuma an yi shawara da kai mai za ka iya yi gado za ka kawo ko katifa ko kujeru ko rigar alwali mai za ka iya a ciki wasu na abin da za ka iya kai kale masu yi kawai sai kai addu'a Allah ba ku zama lafiya Allah ta baka kawai kenan so idan sun shiga gida suna meeting ya za a yi kai kuma ka shiga masallaci kai addu'a kai Allah ka kai su kan daidai shi kenan Allah ka sa su yanke shawara kan abin da ya dace kai koro ki Allah Allah ba ka kuɗi eh wannan zamanin kuɗi larura ne eh shi yasa gaskiya daga cikin matasa ina tausaya musu masu jiran jam'iyya ta ci ta samu kuɗi wallahi duk jam'iyyar da take mulki kai kai sana'a za ka samu kuɗi an kare APC tabbas watakin wata jam'iyya watakin wata watakin jarhula watakin wata eh duk wanda zaka yi wallahi kudi ba zai zo gida ya same ka ba kowace ci kudi ba zai zo gida ya same ka ba sai ka motsa dan haka in dai kana so a yi hawara da kai a saurare ka a yi magana a ji taka yau da ina nake karanta in ka ji ana cewa karka yadda kada ka hakura da nema sai ka ji ana cewa higo da takalmanka in dai baka ji ana cewa ba higo da takalmanka to har zama ka zama mutum ba amma da ka je ka zana cewa ba ku rubula higo da takalmanka to ka zama mutum amma duk inda za ka zana cewa da Allah sallai takalmanka a ji su a can to har yanzu akwai matsala cika ba da nema dan haka gaskiya matasa in suna so su rufa kansu asiri hakika neman kuɗi wajibi ne ka mutunta kanka ka tsare mutuncin kanka kuma ka sada zumunci ba a sada zumunci yanzu kusan sai da kuɗi wallahi duk yadda kake kokari kai zumunci da ƴan uwanka wata ƙaza ga ture ka saki amma an kana da kuɗi duk wanda ya bata ma a dangi zai damu so a nemi kuɗi kuma karka dogara jam'iyya za ta ba kuɗi ba wata jam'iyya da za ta ba kuɗi ita ce magana ta gaskiya ba wata jam'iyya da za ta baka abinci ba wata jam'iyya da za ta baka tufafi kalli yawanmu a nan masallacin wani ciyawar ne kake tsammani zai ɗinka mana riga dukanmu wani ciyaman ne kake tsammani babu yi wani ciyaman ne zai iya kullun mu je gidansa mu karbi tuwo an wuce wannan zamanin wani ciyaman ne kullun zai ba mu dubu dubu akalla to wannan fa ina gaba mu dauke ba daya bisa dubu na mutanen garin nan fa to haka jiha take haka local government take haka kowace local government take haka kowace jiha take hada yawan local government 774 da jihohi guda 36 ka kara da Abuja kuma samu shugaban kasa guda daya baka kudi kana zauna kullun a turo kudi a baka a turo abinci a baka a turo wallahi ka nemi kudi da kanka ka nemi sana'a Umar dan Khattab yace ina mamakin saurayi ko mutumin da zai shiga daki ce Allah bani Allah bani ba sun ya san sama ba ta roƙo a fita a nemi Allah ya ba mu wannan kuma tuna sarwa ce in komiti suke badarwa akwai tafsirin mata da ake ranar Laraba mata kadai a masallacin Muhammad Tasi'u Foundation masallaci na Juma'a kenan ana gabatar da tafsirin mata dukkanin ranar Laraba so wanda suke da niyya ko suke da sha'awa iyaka mata ne bayan magariba da isha Allah madaukakin sarki ba da ikon wannan eh masu neman addu'a kuma da mu din da muke ciki a karon farko da waɗanda suka rubuto a karo na biyu da wanda ba su rubuta ba a karo na uku dukkanin abubuwa na alkhairi ubangiji ka sada mu da shi wanda yake na sharri ubangiji Allah ka raba mu da su muna da buƙatu da yawa a hannunka Allah ka san wanda suka dace da mu wanda za su zama ba su zama fitina ba a gare mu a duniyar mu da lahira Allah ka ba mu su ka sauƙaƙa mana shi Allah dukkanin abin da muka nema zai zama to fitina ya raba mu da addini ya raba mu da mutunci Allah ka canza mu da wanda ya fi alkhairi ka sa mu yardarka cikin abin da ka ba mu Allah ka ji kan iyayen mu Allah ka ji kan iyayen mu Allah ka ji kan iyayen mu ubangiji Allah ka gafarta musu ya umar suka riga mu gidan gaskiya ubangiji ka ji kansu Allah kai musu rahama Allah idan mutuwan mu ta zo ka ba mu ikon cika da imani Allah ka sa la ilaha illa Allah ita ce karshen magana da zamu bar duniya da ita Allah ka tahe mu da imani Allah ka ba mu makwabtaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin. Thank you.